إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 24 ga watan rabi'un al-akhir hijrar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 14 ga watan february shekara ta 2015 wannan shine cassette na tara daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shaykhul islam أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الله أبنجي جيكان شيدا غافرا لتاف اقتداء الصراط المستقيم ينا كرنتد دا أينهم واتو مسألة تيركي دا علاقة دا أقيدة تا الولاء والبراء وقرنتن تنشي يدي كمات مسلمية معاملا تا الأدو دا الديني دا قائدوجي دا كمبوكو كوا دا تباركين كافري معنا tayaya ake gujewa waɗannan abubuwa menene abinda addinin musulunci ya tsara dangane da mu'amalantan al'adu da aqida da manhajin kafirai wannan karatu ci gaba ne da karatuttuka waɗanda babban malami Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani Allah ya ji kanshi da gafara ya kafa a wannan makaranta mai albarka Darul Hadisi Salafiya a inda ya dauki makanshi karanta da tafan makarantar Ibn Taymiyyah idan jama'a masu bin wannan karatu basu manta ba muna tattauna bayanai dangane da muqaddimar da al-ustad al-doktor ainihin wato Nasir ibn Abdul Karim al-Aqal yayma wannan ainihin littafi mun karanta mun fara karanta al-mawdu'u al-thamin gaba ta takwas wanda yayi magana akan ka'idojin da Ibn Taymiyyah yayi magana akan su dangane da bukukuwa da kuma tarurruka waɗanda kafirai suke da kuma haramcin kwaikwayon su akan waɗannan bukukuwa da ya tabbatar da cewa abinda musulunci ya sani dangane da abinda za a kira da suna biki ko wani taro shine sallar babba da kuma sallar karama duk wani abu wanda ba waɗannan ba galibin su bid'o'i ne da kuma kwaikwayo da al'adun kafirai waɗanda mutane suka ci gaba da ɗauka suna sakawa a cikin ainihin wato rigan musulunci muna cikin karanta wannan gaba ne sai lokaci ya kure mana za mu tashi a inda malam yake cewa wa yudafu ila zalika ma tastanzifuhu hadhihi al-ayat baya ga abinda kaji na irin wato tasiri mummuna da ire-iren waɗannan bukukuwa suke bari a cikin al'ummar musulmai shine malam yace a ƙara akan wannan kuma irin abinda waɗannan bukukuwa suke kwakulewa suke hadidewa irin abinda suke shanyewa min al-amwali wal-juhud yadda ake barna kuɗi da barna ainihin al-juhud kokarin mutane wat-taqat da kuma energy watan abinnan makamashi wal-awqat da kuma lokutan da ake batawa wajen waɗannan bukukuwa dukkanin shi asara ce ga musulmai allati tadi'u hadaran alal muslimina fi sabilish shaytan waɗanda waɗannan kudade da kokari da makamashi da lokuta al'umma musulmai suna barnatar da su ne kawai dan shedanci maimakon su amfani da kudaden su da lokacin su da tunanin su dan yin abun alheri sai zama waɗannan abubuwa an sarrafa su ga aikin shedan Allah shi kyauta وتشغلهم عن ذكر الله وعن الصلاه kuma yadda waɗannan bukukuwa suke shagaltar da musulmai daga barin ambaton Allah da kuma barin sallah wa an kathirin min al-furudi wal-wajibati allati shar'aha Allah da kuma yadda suke shagaltar da mutane daga barin mafi yawan farillai da wajibobin da Allah ubangiji ya shar'anta wa sannaha rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da kuma shari'ar da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya shar'anta wa musulmai kama annaha miftahul lahwi kama yadda kuma waɗannan bukukuwa na bid'a suke zama mabudi na wasa wal abas da shirme wal majun da kuma tambele wal inhilal da kwabe rigar mutunci fi hayatul fardi wal mujtama a cikin rayuwar mutum daya wal mujtama da kuma rayuwar al'umma gaba daya sukan zama zari'a ta mutane su yi rashin mutunci su yi rashin hankali su kwabe wa kansu riga ta mutunci da karama da insaniya fa hal yaftinu ulaika alladhina la yazaluna yubihuna lil muslimina mithla hadhihi al a'yad wal ihtifalat malan nasir al aqal yace shin waɗanda suke kokarin ci gaba da halastawa musulmai ire-iren waɗannan bukukuwa shin za su dawo cikin hankalin su waye shira'una halahum masu shar'antawa musulmai irin waɗannan bukukuwa waye zumuna annal islam lam yuharrimha suna cewa wa musulunci ai bai haramta ba babu inda aka ce babu kyau fa idza kanat amiyat basairuhum an dalil in ya zama kwakwalansu sun makanta daga ganin hujja fa hal amiyat absaruhum anil waqi' to yanzu nan idan su ma baya ganin abin da ke faruwa abin da yake cewa shine duk da kaji waɗannan bayanan da irin matsalolin nan da suke da alaka da bukukuwa cewa baya ga kasancewa waɗannan bukukuwa na maulidi da makamantan su ba su da asali a shari'a sannan aikace sun zama zari'a ta barna asarar dukiya asarar lokaci asarar mutunci da ainihin wato nuna rashin hankali da rashin wayewar kai ta addini duka waɗannan abubuwan shine sai yace to mutanen da suke malamai masu cewa babu komai ai babu inda aka ce haram ne a ci gaba dai suka makantar da kwakwalansu daga ganin hujjojin cewa babu nassi akan cewa waɗannan abubuwa addini ne to idan ba su yadda da cewa babu nassi ba shin sun yadda da wannan abin da suke gani a aikace ma'ana yanzu malamin da suke goyen bayan wannan rashin mutuncin shin karantawar da suke cewa a nuna kaunar manzo Allah abin da suke nufi da kaunar manzo Allah kenan a wurin su a fito ana rawa ana kida a sa kaya na fitsara maza su yi shigan mata a cakuɗe maza da mata ana kida ana rawa ana buga kafa wannan shine kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da suke nufi kenan tambayar da yake musu kenan lakin man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur yace amma da yadda kai ka fahimtar da mutumin da Allah bai bashi hasken fahimta ba babu inda zai samu hasken fahimta Allah ka fahimtar da mu wal jadiru bit tanbihi huna at tanwihu bima an'ama Allah ta'ala 'ala al muslimina fi hadhihi al bilad sai malan nasir al aqal yace yana da matukar muhimmanci anan a tsaya ayi wato fadakarwa a nuna irin alherin da Allah yayi ma musulman wannan kasa ni'ima da shi albilad as-saudiyya yace ina nufin kasar saudiya ba nan najeriya ba haythu tahhara ardaha wa ahlaha bihamdillahi min hadhihi al-ayat yace a yadda Allah ya taimake mu mutanen kasar saudiya arabia Allah ya tsarkake mana kasashen mu Allah ya tsarkake mana mutanen kasashen mu daga ire-iren waɗannan bukukuwa wa ghayriha min al-bid'i allati tuqamu haula al-quburi da ma wasu bukukuwan waɗanda ake yin su a ainihin wato bakin kabari wa nahwiha da makamantansu wala tazalul bid'u fiha bihamdillahi makbuta yace Allah cikin godiyarsa da ni'imarsa muna godewa Allah da ni'imarsa bid'a a ƙasar Saudiya bata gushe ba tana matsayin abun da yake ba shi da wata bai da wani ƙarfi ba a ce wai wasu ba sa yi ba amma ba a iya fitowa a bayyana a yi ta bata samu tagomashi ba duk kuwatul aqida wannan ya faru ne saboda karfin aqidar musulunci wanda ake ta karantawa a ƙasar Saudi Arabia wa kuwatul hujja da kuma karfin hujja ta gaskiya wa kuwatus sultana da kuma karfin gwamnati gwamnati ce mai san gaskiya mai san addini wa zalika min athari da'wati Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Mubarak wanda kuma wannan ya daga cikin burbushi na alheri na albarka wadda da'awar Muhammad dan Abdul Wahhab ta kawo a ƙasar Saudiya Muhammad dan Abdul Wahhab Allah ya ji kanshi da gafara shine malamin da ya tsayaye gwagwarmaya da taimakon sarakuna kakannin waɗannan na yanzu suka tsarkake wannan ƙasa daga duk wani bala'i da wata shirka da wani magozanci sai ya ce wa hadhihi ni'matun min ni'amillahi 'alaiha wa 'ala jami'il muslimina yace wannan ni'ima ce da Allah ya yi wa ƙasar Saudi Arabia kuma yayi wa gaba ɗaya al'umma musulmai yajibu an tashkuraha wa tar'aha wajibi ne Saudi Arabia da sauran musulman duniya su godewa Allah akan wannan ni'ima wa tar'aha kuma su yi kokarin kiyaye wannan ni'ima wa tuhafiz 'alaiha da kokarin tabbatar da wannan ni'ima ba ta lalace ba wa ta'udda 'alaiha bin nawajis lalle lalle wajibi ne kasar Saudi Arabia ta kama ta rike wannan ni'ima kar ta yi wasa da ita nas'alullaha ta'ala an yuwaffiqa ulil amri bi hadhihi albiladi lil muhafazati 'ala hadhihi an'ima yace muna roƙon Allah madaukakin sarki ya baiwa masu rike da wannan kasa dama ta ci gaba da kiyaye wannan ni'ima liyar'auha haqqa ri'ayatiha dan su iya kiyaye wannan ni'ima iyakar kiyaye ta wa ya'khudhu 'ala aidi sufaha'i alladhina yahuluna iqa'a almuslimina hadhihi albiladi fi hadhihi albiladi bimabtuli bihi ghayruhum min albid'i walmukhalafati walinhirafat kuma Allah ya kama ya ainihin wato kama hannu ma'ana ya tsare ya kiyaye wannan kasa daga hannun wawaye waɗanda suke kokarin shigowa da mutanen kasar Saudi Arabia irin bid'o'i da sabawa addini da karkata wanda aka wato jarabta sauran kasashe da su gwamnatin Saudi Arabia da malaman kasar da masu hankalin kasar suna nan suna kokarin gyara kasa da ci gaba da tabbata a rayuwa ta addini da aqida da mutunci da karama to sai ana samun daidaiwan ko dai wasu ƴan bid'a ko ƴan boko ko waɗanda turawa suka zuga su ko su la'anannu zaka ji nan da can suna fito da mugayen maganganu akan ƴancin mata akan demokradiya akan a basu su faɗi albarkacin bakin su ko a basu ƴanci irin wanda suke gani a wasu ƙasashe na yawo tambur da barin mata haka sakaka babu doka babu addini irin waɗannan su ne yake isharar cewa Allah ya wulakanta su Allah ya takaita barnar su Allah ya hana su shigo da irin waɗannan sabanin abubuwan da suke musulunci ne ba ƙasar Saudiya Allah ubangiji ya tsare su Allah kuma ya kawo mana irin wannan gyara da Saudiya ta samu don a yanzu baka da wata ƙasa da zaka daga a duniyar musulunci wanda ta kai Saudi Arabia kokarin kwatanta abin da yake daidai dangane da shari'ar musulunci da tsare-tsaren wato zamantakewa da al'adu da kuma karama addini babu kusan Saudiya da kwai dama su ne akan gaba sauran kasashen musulmai kusan sun fi mu lalacewa wasu daga cikin su wasu kasashen larabawa da kasashen da suke wannan girbar ta tsakiya wasun su sun fi kasashen bakaken bata lalacewa Allah ubangiji ya kiyaye to sai malai yace al-mawdu'u at-tasi'u sai kuma gaba ta tara mawdu'i na tara a cikin wannan muqaddima da yake shine firratana dangane da ar-ratana shine wato magana da harshen turawa da harshen ingilishi na faransa ko na ingila ko na abin nan jamusanci ko makamantansu ina hukuncin mutane su ki magana da larabci su kama magana da ajamanci irin na kafirai musamman yarurrukan turawa da makamantansu wannan magana zai zo za a yi ta kar mu manta duka waɗannan abubuwan yana takaita mana abinda littafin ke dauke da shi bayane ne akan ru'usul aqlam na mas'alolin da Ibn Taymiyyah ya tattauna a cikin littafin da haka za a zo can gaba za a ji mas'alan kuma za mu kokarin mu kawo fatoyin malamai baya ga asalin ita maganganun wasu maganganun da Ibn Taymiyyah zai dauko anan daga irin su Imam Shafi'i da Malik da har wasu cikin sahabbai sannan kuma akwai maganganun da malaman wannan zamani suka yi irin su Ibn Uthaymeen irin su Salihun al-Munajjid da wasu daga cikin ainihin malaman kasar Saudi Arabia waɗanda suka bada fatawa game da yadda ya kamata a mu'amalanci ko yaran ainihin turawa ingilishi ne ko faransanci ko makamantansu musamman saboda waɗannan yarurruka a yanzu sun galabaici yarurrukan musulmai sun galabaici ainihin larabawa musamman zaka sha mamaki idan ka je kasashen larabawa ka tarar su ma gogoriyo suke na su koyi ingilishi in sun ji ka kana jin ingilishi sun fi ganin karama ka fiye da wanda suka je na jin larabci kaga wannan ba karamin bala'i bane ba karamin ainihin fitina bace aka samu kai a ciki irin waɗannan ainihin fitina sai sa malamai suka tsaya suka yi maganganu waɗanda zaka ga kamar ma sun yi zafi wani lokaci ba dan koyi bane kokarin kare karama addinin musulunci da kare karama larabci da kuma sanin cewa raba mutane da larabci zari'a ne zuwa ga raba su da addinin musulunci sai ka ji kasashen larabawa sai ka tara gashi waɗanda suke ba larabawan ba su ne aƙalliya kuma su ne baƙi amma dan ƙoƙarin biye ma irin wannan fata sai ka tarar komai an rubuta shi da ingilishi tun daga airport zaka ga baka da buƙatar sai ka ji larabci a shi komai rubuce yake da ingilishi sannan duk wanda zai maka magana kokari yake maka ingilishi wajen shi ma dan shi ma a ce ya waye sai zama a garin ku musulmai larabawa amma kuma an galabaici gaba ki da tunanin amma nan abin da yake cewa mental war algazul fikri an yaki tunanin su suna kokarin wato su biye wa turawa fiye da yadda turawa suka biye mana gabar su Allah shi kyauta to zai mu ji bayanan da mallan zai yace lana waqfatun inda ma yusammihi almuallifu arratara yace dole a tsaya ayi magana akan wannan mas'ala da Ibn Taymiyyah ya kira da suna arratana me ratana yace huwa ta'allumul muslimina wa takallumuhum bighairi al-lughal arabiyya shine a samu musulmi suna koya kuma suna magana da wani abu wanda yake ba harshen larabci ba wadihi mas'alatu min al-qadaya al-mulihha wannan mas'ala tana daga cikin mas'aloli waɗanda suke masu sarƙaƙiya allati tuwajihul muslimina fi hadha al-asr wanda musulmai suka fuskance ta a wannan zamanin da muke rayuwa wallati tahtaju ila bahthin tawil wanda kuma hakan yana buƙata ga bincike mai zurfi wastijla'un lil hukmi shar'i al-mufassal fiha da kuma bayyana hukuncin shari'a wanda yake yayi magana ta dalla dalla dangane da wannan mas'ala yace walastu huna antazi'u wala usaddiru ahkaman yace anan ni malan nasiru aqal ba wai ina fusgo magana ko ina bada hukunci bane ba fatawa nake bayarwa ba bi kadri ma astakhlisu fawaida wa tawjihati da gurgurdan abinda nake kokarin yi na tsamo fa'idoji da kuma irin yadda Ibn Taymiyyah ya fuskanta da maganganun sa min kalamil muallif fi hadha al-mawdi fi hadha al-mawdu ina kokarin fuskanto da magana Ibn Taymiyyah ne akan wannan qadiyya alladhi yubayyinu lana al-hukm al-an wanda shi Ibn Taymiyyah ya bayyana mana hukunci ga magari wa mawaqif as-salafi ya bayyana mana matsayin da magabata suka dauka nahwa al-lughat al-ukhra dangane da abin da ya shafi sauran harsuna wa atharuha ala dinil muslimina wa mu'taqadatin wa mu'taqadin da kuma tasirin da watan wasu harsuna wadanda ba na musulmai ba suka yi akan yaran musulmai suka yi akan addinin musulmai da aqidar musulmai faqad bayyana lana anna lis-sahabati mawaqif ma'rufa nahwa dhalika Ibn Taymiyyah ya bayyana mana cewa sahabbai suna da matakin da suka dauka sananne dangane da ainihin wato wannan qadiyya tatamassalu bi qawli Umar wanda daga ciki zaka iya daukan kwatancin magana Umar da aka ce yana cewa iyyakum waratanatul a'ajib na hane ku da bin koyen yaran maguzawa fakanu yakrahuna an yatakallama almuslimu bighayri al-arabiyya ala wajhi al-i'tiyadi wad-dawa sai zama sahabbai suna kyamata su ga musulmi yana magana da yaran da ba na larabci ba ala wajhi al-i'tiyadi ya maida hakan ya zama al'adarsa wad-dawa kuma koda yaushe titir ya zama musulmi koda yaushe shi yana magana ne da wani harshe wanda ba larabci ba wali ghairi darura kuma ba tare da yana da bukata izuwa ga hakan ba ya zama kawai shi ya maida abin sha'awa ne abin yayi ba zai magana da larabci ba sai da wani yare can daban babu larura babu tirsashi babu dole wannan shine abin da sahabbai suka zama suna kyamata amma inda al-hajati wa darura amma in ya zama dangane da bukata ne ko larura wa ma taqtadihi maslahatul muslimina al-amma da kuma abin da wato maslahan musulmai gabaki ɗayan su take hukuntawa fa inna zalika ja'izun to anan ya halasta wa qad ja'at as-sunnatu bihi an samu sunna tazo da irin wannan halascin na bukata fa qad amara rasul sallallahu alaihi wasallama zaid ibn thabit an yata'allama as-saryaniya an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabi zaid ibn thabit ya kori yaran saryanan yaci lugatul yahud wanda lugaci harshe ne na yahudawa har manzo Allah yake cewa bana amuntuwa da su game da addinina kuma an samu kamar yadda Bukhari ya ruwaito akwai wata yarinya da aka haifa a Habasha Ummu Khalid wanda aka musuka yi kaura zuwa Habasha wannan hijira ta farko da aka dawo da ita tana karamar yarinya manzo Allah ya sanya mata wata riga sai yake ce mata ya Ummu Khalid hadha sana ya Ummu Khalid masu fasara suka ce sana din nan yana nufin hadha hasanun da yaran waɗancan mutane na Habasha yana cikin Sahih Bukhari. To kaga an samu a aikace da kuma a umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mu'amala da harshen da ba na larabci ba bisa larura bisa bukata bisa ainihin wato hadisanin ne. Sai yace li yaqra fi kutubihim wa yaktuba biha ilayhi, domin a iya samun wanda zai iya karanta littafan Yahudawa kuma in za a rubuta musu wasiƙa a rubuta musu da yaron su, wa yutarjima kalamahum, kuma idan sun rubuta wasiƙa a iya fassara abin da suka rubuto. Duka wannan yana daga cikin manufofin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni aka ji a koyi yaron su, wa ya'mana makrahum, kuma dan ya iya amintuwa daga cutarwar su da makircin su. Kama kana al-khulafa'ur rashiduna yaf'aluna zalika, hakanan halifofi guda hudun nan shiryayyu sun kasance su ma suna yin irin wannan aiki. Wa katabud dawawina bi ghairi al-arabiyya, har ma an rubuta wasu bayanai na office da ba larabci ba da wani yare daban, haka aka yi ta rubuta su ma ba a canza dawawin wato rubuce-rubucen aikin office na gwamnatin musulunci zuwa larabci gaba ɗaya ba, sai zamanin sarki Abdulmalik dan Marwan shine wanda ya fara yin aiki na gaba ɗaya na canza dukkanin rubuce-rubucen office a gwamnatin musulunci zuwa larabci, kuma tarihi ya tabbatar. Sai malam yace ila an saratil qudra ala ta'ribiha, har zuwa lokacin da aka samu karfin iko na iya fassara duka wannan dawawin din. Wa kana almuslimuna muttarrina li mukhatabati ash-shu'ub allati dakhalat al-islam ba'd al-futuh bi lughati hakadhalika, hakanan kuma musulmai sun kasance sun samu kansu cikin larura ta yin magana da sauran al'ummomi waɗanda suka shiga musulunci bayan futuhat, bayan an bude kasashe bi lughatiha, da harsunan su waɗannan al'ummomin kazalika. Dai yana mana lissafin larurorin da suka sa aka zama an tirsa su zuwa ga magana da wani yare wanda ba larabci bane. Sai yace amma takallumu bi ghairi al-arabiyyati li ghairi darura, amma mutun ya dinga magana da wani harshe wanda ba larabci ba kuma ba dan saboda ya zama mishi dole ba. Fa inna salafa kanu yakrahunahu ashaddal karahiyya, magabata sun kasance suna kyamar wannan iyakar kyama, wayan hauna anu, kuma suna hani gabarin haka. Walahum fi dhalika aqwalun ma'rufa, magabata suna da maganganu game da haka, sanannun maganganu, saradal muallifu al-kathira minha, Ibn Taymiyyah ya kwararo da dama daga cikin maganganun magabata dangane da hana mutum musulmi ya dinga magana da yaran da ba na musulmai ba, hakanan kawai ba CDD ba sadada a ji shi kawai yana ta magana da ingilishi ko da faransanci ko makamanci haka, ya maida kanshi wani bature, wani wanda ba musulmi ba a yare. Babu shakka wajibi ne zama kowane mutum musulmi ya iya larabci, in bai iya ba ya iya abin da zai iya. Idan kuma irin mu ne musulmai waɗanda muke ba larabawa ba asali, to abin da sauki, ma'ana abin da ake nufi asali kar mu manta, wannan maganganun yana yin su ne yana ishara zuwa ga waɗanda suke dama larabawa ne, musulmai ne larabawa, ko an haife su sun rayu a garin da yake larabci ake, to ba su da wani uzuri da za su ce bari su dinga magana da wani yare ba larabci ba. Wannan wulakanta larabci ne yaren musulunci. Za ku zo in an zo can za mu ji irin maganganun da ya kawo da irin nassoshin, za ka sha mamakin irin yadda al'amarin yake, musamman kuma in ka san yadda yanzu larabawa suka lalace dangane da wannan matsala. Sun fi ganin karama da mutuncin a ji suna magana da faransanci ko ingilishi ko jamusanci, suna ganin wannan shine ci gaba. Har ma idan ka yi larabci to ka zama abun kallo, musamman kai bakin fata in ka je cikin su kai larabci to sai ta kallon ka, sai a dinga tunanin wannan aina ya ji larabci haka mai kyau, musamman suka ji kana yin fusa. Wannan abun yana faruwa sosai ga duk wanda ya taba shiga inda larabawa suke, ba sai ka je kasar su ba, ko da anan ka gamu da su za su ta mamaki wai ina ka koyi larabci, domin galibin su ma ba su iya ba. An wayi gari ba larabe bai iya koyan larabci irin na alqur'ani sai in yayi makaranta, idan bai makaranta ba ba zai iya ba, sai dai yayi dinga yin abin nan gargaliya ko darijiya ko wacici, kaga wannan aibi ne. Sannan in ya tashi shiga makaranta sai iyaye su saka shi a makarantu na ƴan musha, makarantun da suke na turawa ne, mutanen ingila ko faransa ko jamus ko makamancin haka, sai a koya mishi waɗannan yarurruka ko kuma a tura shi kasashen su kai tsaye ya je ya koyi waɗannan ilmomi a cikin yarurrukan su sai ya dawo musulmi ne a fatan shi da dangantakar shi da asalin shi amma al'adun shi da yaren shi ba na musulmi bane nas'alullahi al'afiya babu shakka wannan bala'i ne da larabawa musamman suke fuskantar shi a wannan zamani da kuma sauran musulmai domin ma sauran musulman ba abin mu a baya ba mu din ma dai san ma kam ne dai dai ne daga cikin mu muke da watun kokarin bari mu koyi larabci ko kuma koda mun iya bari mu magana da shi Imam Shafi'i ya bada fatawa cewa duk wanda mutum biyu da suka iya larabci idan suka gamu ba sa yin larabci to alama ce wannan ta munafurci alama ce a ce ka iya larabci na iya larabci amma kuma mun zo muna magana da Hausa ko da nufanci ko da yarbanci ko fullanci ko wani yare daban ce wannan alamar munafurci ce to ya kamata gaskiya saboda Allah mu gyara wannan wannan mugu al'ada ce da ta riga ta yada a cikin mu sosai ma'ana yanda za a ji kamar kana yin larabci za a ga kai wani irin dan fili ke inde ba hudubar juma'a kake yi ko kuma sallah ba shine kai akai da kai da larabci da an fita nan to kai ana ganin in kai larabci kai ka cika fili ke ka cika abin nan zakewa Allah ya shirar da mu lalle jama'a dole ne mu gyara Allah ya ji kamar albani na san so da dama ya sha'i mana irin wannan tambihin da cewa in an shigo cikin daral hadith a dinga yin larabci mana jama'a a dinga kwatantawa amma ina al'amarin ma baya zuwa cikin tunaninmu su kansu karatutukan nan da su samu ne a ce larabcin kawai za a dinga yi amma an kai larabci kadai to kamar ba da kanka kawai kake yi ko kuma da wasu yan tsiraru sakon ba zai kai inda yake bukata ba duba ka ga hudubabin juma'an da ake a masallatai kusan gabaki daya a kasar nan asali ba lazimi bane a ce ana hudubar juma'a dole sai an fasara amma da limami zai takaita akan wannan asalin to ka duba ka ga yadda zai zama wato yana yin magana ne da wasu shirzimatun qalilun kawai sakon da yake so ya isar na wa'azin nan ba zai kai ga kashi 90% na masu sallah a wajen ba wataƙila kuma sakon mai muhimmanci ne game da addini ko aqida ko tarbiyya ko mu'amala ko wani wa'azi sai zama kamar ba a yin wa'azin kenan wannan shi yasa larura malamai suka bada fatawa cewa a dinga fasara hudubobi ba wai dan haka yake kamata ba khilaful aulani amma ya ka iya da mutane ba sa son su koyi addini yadda ya kamata yanzu ingilishi nan yaran boko kowa ya iya shi da wanda yayi makaranta da wanda bai yi ba kowa ya iya amma larabci fa suka samu malami masani addinin musulunci bai iya larabci ba hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka samu malami farfesa na addinin musulunci amma bai iya larabci ba kuma baya ganin haka a matsayin abun kunya ko na ƙasa ko ta waya yana ganin ba komai bane bai da buƙatar shi ne da kamata yayi a ce larabci shine asasi na wannan ilimin nashi amma bai iya ba Allah shi kyauta wannan ya daga cikin sharrin da turan mulkin mallaka suka sa mutane a ciki mutanen su kuma suka yadda su tabbata a cikin wannan sharrin da wannan kaskanci din shine mallan yake cewa kanu ya rauna anna al-arabiyata min mustalzamatid din magabata salaf sun kasance suna ganin cewa harshen larabci yana daga cikin lazumin abin da dole mutum ya iya shi dangane da addinin musulunci wa ghairiha wanda kuma ba larabci ba shi'arun nifaq ya zama wato alama ce ta munafinci kamar da muka ambata lizalika lamma fatahul amsar dan haka kaga cewa musulmai larabawa lokacin da suka bude kasashe suka kai musu musulunci sara'u ila ta'limi ahliha al-arabiyya sun yi gaggawa sun karantar da mutanen waɗannan kasashe yaren larabci kafara tun daga kan Sham Iraki da waɗannan kasashe da ke kewaye da Hijaz dukan su yanzu kasashen larabawa ne da ba larabawa bane an kai musu musulunci ne kuma aka koya musu larabci haka nan idan ka gangaro kasashen arewacin Afirka da ake cewa al-Maghrib al-Arabi tun daga ainihin Kairawan Tunis Misra Sudan da makamantan su har zuwa Libya cikin Sahara din nan dukan su yanzu a matsayin kasashen larabawa suke ba larabawa bane suna da yarurrukan su daban barbar ne da Sanhaja da Birzala da makamantan su kabilu ne daban-daban haka nan ka tsallaka kuma Barul Abyad al-Mutawassit zuwa kasar Andalus can ma haka ita ma ta zama kasar musulmai a cikin duniyar turawa kasashen da yanzu aka iya cewa su ne wani bangare na Faransa da Portugal da kuma Spain waɗannan kasashen su ne abin nan kasashen musulmai a lokacin na ainihin wato Andalus duka sai da musulunci ya shiga tare da larabci kasashen tun daga Kashtala har zuwa ainihin wato bakin gaba irin garuruwan Ceuta su Barcelona su Porto da makamantan su duk waɗannan kasashen sai da makasashen larabawa ne musulmai da waɗanda suke ba larabawa ba amma musulmai kuma dukan su da larabci suke magana da Asimus ta Qurtuba da kuma lokacin da ta dawo ta ainihin kuma abin nan Ishbilia duka sai da suka zama kasashen musulmai saboda sun ta koya mutane musulunci tare da larabci to haka kuma har musulunci ya gangaro kasashen mu ya shigo ta kasar Borno har zuwa waɗannan kasashen namu na kasashen arewacin Najeriya duka haka yake shigowa tare da ainihin wato yaran haka farfesa galadanci yake faɗa cewa musulunci da larabci yanda ka san kafar dama ne da ta hagu ta mai tafiya duk inda ka daura kafar dama to zaka kafin ka saka kafin ka ƙara daga ta sai ka ƙara sa hagu ko shine san zaka samu kai tafiya tafiya haka suke suna mai abun nan din junan su asar din junan su ba zai yi kai tafiya ka taka kafa da dama ka ƙara taka ta dama ba baka daga hagu ba bai yiwuwa to haka larabci suke da musulunci inji professor galadanci a cikin tafin harkatul lughal arabiyya wa adabiha fi najeriya sanda yake bayani akan wato amfanin da musulunci yayi wajen shigo da larabci cewa duk inda musulunci ya sa kafa to larabci ya sa kafa ya shiga babu inda musulunci ya sa kafa larabci bai sa ba amma an samu wuraren da musulunci ya shiga ya zauna shi da larabci wani wurin ko musulunci ya shiga ya zauna larabci kuma aka kore shi shine kaman kasashen mu dinnan kaman Turkiya kaman makamantan su to za ka ga kuma duk inda akai haka sai an samu matsala game da fahimtar addinin na fata muna gane wannan jama'a da haka musulunci suka ce larabci yana daga cikin lazumin abin da dole sai an yi same shi a samu musulunci sara'u ila ta'limi ahli al-arabiyya hatta sarat har larabci ya sada da ya shiga ko ina sarayana nur nur fi dhalam irin yanda haske yake sadadawa ya maye gurbin duhu ragama su'ubati zalika wa mashaqqatihi duk da wahalar da suka fuskanta a wajen haka da kuncin da suka fuskanta wajen koya mutane yare wanda sun riga sun girma idan mutum ya girma akan wani yare zai iya koyon wani amma akwai wahala ba daya suke da yaro wanda zai koyi yare yana dan karami ba shi sa alherin Allah ya kai ga malam Shitu gashi na a zauna a bayan mu a gun shi na koyi wata al'ada yimma ma yara magana da larabci sai kawo yara suna ta iya larabci a gunsu ba su ma san sun iya ba kuma yafi sauki fiye da watin manya in kana da yara kanana magana daya biyu tun ba sa fahimta kana kwatanta musu sai kawo kaga suna kamawa sai kai mamaki bayan dan lokaci kankani irin larabcin da za su iya tunda yaran mu duka a makarantar boko ba sai mu ji sun iya ingilishi har suna nema su mu iyawa ba saboda malaman makarantun boko nan kullun turanci suke musu tun ba sa gane komai har su fara ganewa mu kuma muna ganin wai in mun musu magana yau da larabci ba su ji ba mun yi musu gobe ba su ji ba kawai sai mu hakura a ba haka bane in akai haka babu abin da za su koya dai ya suke koyan hadda alqurani cha nake nan na ga musu aiki ai tabiyawa ai tabiyawa malaman hadda ba sa gajiya da biya ma yaro aya daya aya sai kaga bayan mako guda ko wata guda ya iya wadannan ayoyi shikenan kuma sun zauna to haka game da yare dan zo tafi zauna yi shiru kana gaya mishi kana tambaye shi yana gwadawa sai kaga ya iya kar mu gaza jama'a daga wannan babu shakka kokari ne na ainihin araba mu da duk wani abu da ke da alaka da addinin mu irin wannan tasirin da aka samu ingilishi a cikin al'umma turawa mulkin malakan ingila babu shakka sun yi ma yaran su hidimar da watakila da wuya idan wata al'umma a yanzu taima wannan taima yaran ta wannan hidima ka duba ga yanda ya mamaye ko ina kowa da abokan gaban su da masoyan su da masu hulɗa da su da wanda ba sa hulɗa da su kowa kokari yake koyarwa su Allah shi kyauta malam yake cewa fal arabiyatu hiya lughatul islam larabci shine harshen musulunci wa lughatul qur'an kuma shine harshen alqur'ani wala yata'atta fahmul kitabi was sunna fahman sahihan saliman illa biha kuma bashi yuwa mutun ya iya fahimtar alqur'ani da sunna kyakkyawar fahimta ingantacciya wata ke ta kubuta daga barna illa biha sai da harshen larabci annahu wal lughatu haqqu man talab wa khudh min alkitabi min arrijali la min alkutub babu shakka mutum bai iya fahimta addini fahimta kyakkyawa sai da larabci abin da ya bata da sanzaki kenan malamai ne wai mujtahidai amma babu larabci da yare suke karantawa da English suke karantawa abin da ya batar da dama daga cikin yan boko kenan da suke ganin wai su malamai ne saboda suna karanta mujalladai da mujallu da rubuce-rubuce pamphlets da monographs da ake rubutawa da sunan littafin musulunci amma ta yaren boko ta English asan galibi yan boko yanzu za ga suna ja da malaman musulunci cewa wai su ma sun yi karatu me katin da suka yi da karfin kokarin su ne kawai fa da karfin binciken su wani zai zama masani ne a economics wani masani ne a veterinary medicine wani kwararre ne a political science to amma irin yana da kishin addini ko kuma yana da damuwa game da abin da ke faruwa a harkar addini bai iya larabci ba bai da background na koyan addinin musulunci sai dai dinga siyo littafai a bookshops wanda suke sayar da littafan turanci da littafan musulunci na turanci ya je ya siyo wannan magana akan tarihi wannan tafin na magana akan al'adu zamantakewa fasarar riyadus salihin magana akan tarihin daulolin musulunci sai ya zo ya ta karantawa yana karantawa yana kokarin isti'abi na waɗannan malumat din yana kokarin tahlil din su shikenan sai ya fito cewa shi ma yanzu masani ne akan addinin musulunci saboda yana jin turanci sai a kira shi ya lacca ko a gaishe shi gidan radio ya je bayar da wata wata gudumawa a wani shiri da ake yi ko a fira da shi kai tsaye a gidan TV na Al Jazeera ya dinga magana a gwamnatance authoritatively kamar shi ma wani mujtahidi ne daga baya da wannan sai ya sa wai sai a dauka wai malami ne shi somewhat ba a malanta da haka wannan malanta ce ta bypass ba za ta yi ba so da zaran an ce ai wannan firar da zaran ci ba zai iya ba ko kuma ya fadin masadir din maganganun sai ka ji bai iya fadin sunayen ma mutanen da maganganun da yayi saboda ba karantar da shi akai ba to irin waɗannan sune waɗanda suka fahimci addini amma bisa kuskure me ya hana su fahimta addini daidai wa daida saboda babu larabci a cikin fahimta ta addini ina ba ta mun fahimci wannan to shine maganar da yake ishara anan cewa bai yiwa ka fahimci addinin musulunci fahimta ta gaskiya ba tare da larabci ba bai yiwa kamar yadda yanzu duk yadda mutum ya kai ga dabarar shi shin yana iya yiwa ya fahimci ilmomin kimiyya da fasaha waɗannan da ake cewa ilmomin turawa ba tare da ingilishi ba bai yiwa duk fasarar da aka musu bai yiwa je ka kalli irin rubuce-rubucen da kasashen da ake tunanin wai sun fasara kimiyya da fasaha zuwa yarurrukan su kamar China kamar India da makamantan su har yanzu akwai abubuwan da ba su fasara ba suna nan a cikin yaren saboda duk abin da aka rubuta shi aslan da wani yare baka iya raba shi da wannan yaren rabawa ta gaba daya zaka iya raba shi dai to some extent zuwa wani mataki kana iya raba shi kamar yanzu mu ne da muke bakaken fata misali ɗan Najeriya duk yadda ka kai ga zama a wani wuri inda ba Afirka ba ba Najeriya ba ba ƙasar Hausa ba zaka iya canza wasu abubuwa amma akwai abin da bai canzuwa alal aqalli baka iya canza fatar jikinka ta koma fara duk shafe-shafen da zaka yi kuwa baka iya canza jinin jikinka ya zama ba jinin bakin fata bane zaka iya canza abinci zaka iya canza sutura zaka iya canza har addini da tunani haka canza jinsiyarka kace kai ba dan Najeriya bane amma baka iya canza wannan kakken gashin kace gashin ka ya fito yayi yellow yellow irin na Laraba ko na Turawa baka iya wannan baka iya kuma canza asalin halittar jikinka ta da za a ce idan ka haifi yaya sai kai a gansu Larabawa baka iya wannan to haka yare yake da mannewarsa da asalin shi abinda aka rubuta da wani yare aslan kamar yadda Qur'ani ya sauka da asalin shi da Larabci babu yadda za ka iya fitar da shi daga Larabci zuwa wani yare kace kuma ya tabbata yadda yake haka keke da keke bai yiwa kenan koda kana da wani yare ba za a raba ka da yaranka ba amma wajibi ne ka koyi yaran da musulunci ya sauka da shi ina ba ta mun fahimci wannan kamar yadda koda kana da wani yare da ka fassara kimiyya da fasaha to wajibi ne ka gama ka kware daga asalin yaren kimiyya da fasaha in ba haka ba za ka samu kanka a cikin tuba-tubai da dama wannan matsala ce kamar yadda malai ya faɗa tun farko ya ce tana da muliha ta da sarƙaƙiya ina ba ta yanzu muna fahimtar sarƙaƙiya saboda muna rayuwa ne a wani zamani da mutane ba za su iya wadatuwa da yaransu kadai ba babu wata al'umma za ta iya wadata da yaranta kadai tana bukatar wani yare saboda cakuɗe ɗaya ne yadda al'ummomi suka yanzu ta yi yawa to cakuɗe ɗaya ne ta jawo dole kuna da bukatar abun suwa ne su ma suna da bukatar naku kamar yadda ake da bukatar shigar da kaya da fitar da su daga kasashe kasuwanci tsakankanin kasashe alaƙar diplomasiya tsakanin kasashe da sauransu haka ake da bukata kuma zuwa ga yarurrukan juna to wannan ya zama lazimi dole sai an mu'amalanci abun gurgurdan abin da yake shine kaida shari'a gurgurdan karantawar magabata gurgurdan tsarin da magabatan mu suka tafi akai Allah ya shirye da mu sai ce fahiya min mustaldamatil islami wa daruriyatihi, shi harshen larabci ya daga cikin lazimin musulunci da kuma larura, abu na dole a musulunci. Wa ihmaluha, wasa da harshen larabci. Wa tasahulu biha, ko yin sakaci da harshen larabci. Labudda an yud'ifa min fahmid dini, babu shakka haka zai raunata fahimta addini. Wa yusaidu ala aljahlbi, kuma zai taimaka akan jahilta asalin addini. Wa ara annahu min alkhata'i alfadih, malan nasir alaqal yace ina ganin kuskure ne babba. Muzahamatul lughal arabiyya bil lughatil ukhra, daidaita matsayin harshen larabci da harsunan da ba larabci ba. Fi manahijit ta'alimi fil biladil islamiyya, a cikin syllabus na karantar da yara a makarantu a kasashen musulmai. Ku ji wannan jama'a, malan nasir alaqal yace shi yana ganin kuskure ne a ce a dinga koyawa ƴaƴan musulmai harshen larabci da kuma wani harshe daban, a ce duk makaranta tana karantar da harshen larabci, kuma tana karantar da ingilishi ko faransanci ko jamusanci ko yaren Spain ko makamancin yarurruka ire-iren waɗannan. Yace shi yana ganin wannan kuskure ne. A ƙasa yace kanatul arabiyya hiya lughatul muslimina fi kulli alamil islami, da can larabci ya kasance shine harshen gabaki ɗaya al'ummar musulmai a ko'ina. Hatta ja'a al-ihtilal, har mulkin mallaka yazo. Fa haraba al-arabiyyata, ya yaki harshen larabci. Wa ahalla mahallaha al-lughati al-qawmiyyata li kulli baladin, ya sanya yarurruka na al-qawmiyya, national languages da ya sanya a kowane gari kowace ƙasa. Aw ihdal lughati al-gharbiyya khasatan al-ingliziyya, ko kuma ɗaya daga cikin harsunan da suke na turawan yamma musamman English. Mimma ab'ada ash-shu'ub al-muslima, da abun da ya nisantar da al'ummar musulmai. An fahimi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa sairul ulum al-islamiyya, daga fahimtar sunnar manzon Allah sai da amince Allah su tabbata a gare shi, da kuma fahimtar sauran ilmomin musulmai. Da haka aiki duk inda musulunci ya shiga kamar da muka ambata ya shiga tare da larabci, sai da ma addini musulunci yaran wannan addinin larabci gurgurdan, kuma kowa abin da yake da shi sauran yaran shi babu lafiya ci gaba da mu'amalantar shi. Amma dai addinin koyarwa da karatun musulunci shine larabci, addinin hulɗa ta musulunci shine larabci. Ana nan sai turawa mulkin mallaka, waɗannan su mutanen Ingila da Faransa da ainihin Italiya da Portugal da makamantansu, suka zo suka shigo ƙasashen musulmai a ƙarshe-ƙarshen ƙarni na 18 zuwa farkon na 19, suka mamaye ƙasashen musulmai a Asiya da Afirka da makamantansu, suka yi kacancana ƙasashen musulmai zuwa abu da suka kira shi da suna mahamiyat, protectorates. Sannan suka yaƙi musulunci da larabci a wannan ƙasashen, suka cire tushen addinai na musulunci da tushen yarurruka na larabci, suka sanya yarunsu a madadin larabci ko kuma yarurrukan ƙasashen, shine al-lughatul qawmiyya din. Suka raba mutane zuwa aqwam, zuwa nation, sai wannan ƙasa ga sunanta, ga map dinta, ga iyakarta, ga coat of arms dinta, ga takenta, ga tutarta, ga komai. Sai kuma suka sanya wa mutane kaunar waɗannan ƙasashe fiye da kaunar duk wani abu wanda ba shi ba. Suka ba mutane yarurruka a matsayin yaren ƙasa, ce sai a ce ku mutanen India yaren ku shine Hindu, da aka shi za ku ci gaba da aiki da shi. Ku kuma mutanen ƙasa kaza yaren ku shine Urdu, kaman Pakistan kenan. Ku mutanen Iran da Iraki da kaza yaren ku shine kaza. Haka suka yi tararraba waɗannan yarurruka ga al'umma, suka watsa da larabci, suka koma da yarurrukan da ake rubutawa da harafin larabci, suka maida su a rubuta su da harufan ABCD Latin. Inda kuma suka ga akwai matsala, ba zai yiwu su ba da wani yare kwaya ɗaya ba. Galibin ƙasashen Afirka da suke da wato multilinguistic societies, akwai al'umma masu magana da yare iri daban-daban da aka hada aka ce ƙasa ce guda, kamar Najeriya da Kamaru da makamantansu, sai su sa yaren su. Shi sai suka sa mana English ya zama shine yaren Najeriya, inda Faransa ta mallaka kamar Niger, kamar Chadi, sai da ma Faransanci shine yaren ƙasa. Abinda suke mana kenan jama'a, shine aka waye gari yanzu Najeriya yaranta a gwamnatance shine English. Da aka ga duk wani mai jawabi a Najeriyance shugaban kasa ne ko gwamna ne ko chairman ne ko waye to jawabin zai yi shi ne da yaran English. Duk wani rubutu da zai a gwamnatance tun daga rasidi har zuwa constitution da English yake shi. Wai shine yaran kasa. Wannan sai ya nisanta mu daga larabci. Sai zama yanzu koyan larabci sai wanda ya sa kanshi. Amma koyan English duk wanda yake so a yi da shi a matsayin dan kasa to dole ya koyi English. Ba sai an ce me je ka koya ba. Idan bai koya ba to ba shi da ba yi da recognition. Kasa ba ta damu da shi ba dan shi zai jin yaran kasa. Bai iya magana a madadin kasa. Bai iya rike mukamai wanda kasa take bayarwa. Bai iya yin aikin gwamnati. Bai iya yin siyasa. Bai iya shiga cikin harkar tattali sai dai harkoki na yau da kullun wanda zai yi a matsayin shi kawai na mutum shi da kanshi. Amma duk abin da ke da alaka da gwamnati bai iya yi. Ku duba ku ga irin wannan shi suka yi mana anan. Wanda sun tarar da mu ma anan muna magana ko in ce mutanenmu magabatanmu suna magana da harshen watan harsunansu na kabilunsu Fulatanci da Hausa da makamantansu amma kuma harshen Larabci ya haɗe su gaba ɗaya a matsayin shine harshen kasar musulunci ta dole dan hudiyo. Rubuce-rubucensu da dawawin ɗinsu har kotuna suna gabatar da session ɗinsu ne a lokacin da Larabci jama'a. Alƙali da lauyoyi da masu ƙara da prosecutor da kowa in an zo a zamanin Sanhudiyo ana magana ne da Larabci. In an zo wani taro na siyasa ko wa'azi ko makamancin haka musamman a gurin malamai ko ɗalibai a elite da Larabci ake. Sauran kuma talakawan gari ba sa rasa wurarensu da suke magana da asalin yarurrukansu. Suka tumbuke wannan gaba ɗaya suka canza rubutun yarurrukan da ake zuwa rubutun boko daga rubutun da yanzu ake cewa ajami. Da ai ba da Hausa boko ake rubuta Hausa ba, ana rubutawa ne da alifin ba'un ta'un ko, amma suka maida shi ya zama ainihin wato da waɗannan ABCD harfan Latin. Duk wannan sun yi ne da manufa ta musamman ta raba musulmai da ainihin addinin musulunci. Lakin sai aka wayi gari kamar da muka ishara ɗazu. Idan limami ya zo yana yin karatu a sallar magariba ko isha ko asuba ko tahajjud yana karanta alqur'ani ne a cikin musulmai watakila ɗaruruwa ko dubbai, amma ba kowa ke gane me ake cewa ba, sai ɗan kaɗan su ne kaɗai suke ganewa. Sauran kawai suna dai ji da ana dai karanta alqur'ani. Qur'ani da ake karanta amma ba su san wa'azi ake, kissa ce ake yi, tarihi ne, labarin wuta ne ko aljanna, magana ne akan al'adu ko halaye ko zamantakewa, ba su ma san me yake ba. Nas'alullahi al'afiya. Wannan shine bala'in da al'umma su ne suka samu kansu a ciki. To kuma wallahi jama'a kamar yadda na fara muku mu anan ko wallahi tallahi da sauki ma. Musamman in ka tana cewa mu ba Larabawa bane. Idan ka ji kashin Larabawa wallahi jama'a ka ga irin yanda suke fama da wannan bala'in sai hankalinka ya tashi. A Dubai muka je a kafe fa a wurin da ake aiki da internet muka bude computer ni da wani abokina muna kallon wani site na Larabci muna duba wasu bayanai a wani wato mauka na Larabci. Wallahi taro aka yi ana kallon mu. Laraba ne suka taru akan mu suna kallon mu. Ina waɗannan bakaken suka koyi aiki da computer kuma suna iya budo Larabci a cikin computer suna karanta. Wallahi taruwa suka yi suna kallon mu da asalin mai kafe din dan Misra ne ya je kira matan shi da ƴaƴan shi da ma'aikatan wurin su zo su ga bakake suna bude site din Larabci. Suna mamaki mu ko muna bakin ciki cewa yanzu wannan abun mamaki ne kenan, muna musulmai, abun mamaki ne a ga muna hulɗa da Larabci, in boko ne a ga muna hulɗa da shi babu mamaki. Bas iya irin Larabcin da muka iya ba. Suna mamaki a ina to duk in ka hulɗa da su haka zaka gani, haka zaka ga irin wannan abu. Kai waɗannan mafa jahilai ne. A inda muka je taron da aka yi wanda farfesoshi ne na Larabci daga ko'ina a duniya, wala su ma mamaki suke waɗanda suka zo daga Najeriya, saboda mun je daga Najeriya mun wajen mutum 50. Mamaki ake ta yi waɗannan baƙaƙen da yana suka ji Larabci, hadda masu PhD, hadda farfesoshi a Larabci, ana suka koya. Su ma kuma masana ne fa, wai waɗannan ma masu ilimi ne kenan, balantana kuma jahilai. Kaga abun baƙin ciki ne jama'a. Abun baƙin ciki ne, abun takaici. Kuma ma abin takaici fiye da shi shine musulman duniya hankalinsa ma bai koma akan cewa wannan matsala ba ce. Mu ne kawai ire-irenmu nan muke tunanin ma akwai matsala masu kanta irin waɗannan karatun, amma musulman duniya gani suke ana rayuwa ne normal ba matsala. Da za ka ji ka faɗi wannan magana a wani waje, wani zai gama to me wannan, ai ba wani abu bane, wannan ai ci gaba ne. Kaga idan ka fahimci kana da larura ai ka kama hanyar gyara ta, amma in kana ganin larurar nan ba matsala ba ce to kafi zama larura cikin larura fiye da wancan da yake cikin larura ma'ana mutane biyu marasa lafiya da wanda yake da bai da lafiya bari ya je gurin likita da wanda yake musu shi lafiyar shi lau waye fa zama mara lafiya kenan wannan da yake musu dan shi yanzu rashin lafiyar shi biyu ce kenan da rashin lafiya da kuma gaddama to haka yanzu al'umma su ne suke rayuwa a cikin wannan kaskancin jama'a shi yasa al'amura suka lalace mana gabaki daya shi yasa ake iya zakke mana ta ko ina a kawo mana duk abin da ba mu tsammani sai mu karba Allah ubangiji shi kyauta na san da dama daga cikin mutane za su iya bada misalai irin waɗannan da abubuwan da suka shaida ko suka ji labari ko suka karanta na irin wannan halin ni'yarsu da al'umma suka samu kansu a ciki Allah shi kyauta to shine yake mana wannan bayani akan cewa suka canza yarurruka da yarurrukansu suka ba mutane ainihin wato hanya da mutane za su nisanci yaran musulunci da addinin musulunci falaysa hunaka ay mubarrarin yaj'al al-lughat al-ukhra tufradu ala al-madaris ala jami'i at-talaba yace babu wani dalili inji malam matsa amin inji malam nasir al-aqal wanda zai sa ya zama dalili da zai zama mubarrar zai justify cewa a tirsasawa dukkanin dalibai a dukkanin matakan karantawa tun daga primary har zuwa university a ce dole sun koyi wasu harsuna daban wala ala galibihim kai ba ma dalibai gaba ɗaya ba koda akan mafi yawa ne babu dalili wa fi kullil mustawayat ace akan kowane level na karantawa wal waqi'u yuthbitu ma aqulu malam yace zahirin abin da ke faruwa yana tabbatar da cewa ba a da wannan bukata fa inna tullabal madaris allati tufradu fiha al-lughatul ajnabiyya al-yawm yace daliban makarantun da a yanzu ake tirsasawa kowa sai ya karanta harshen da ba na musulmai ba hum adafu fil lughal arabiyya sun fi kowa rauni game da larabci fi hini annahum lam yaktasibu min al-lughatil ukhra shay'an yuzkar a lokaci guda kuma ba su iya wancan harshen na turawa yadda ya kamata ba fahum kalmunabbiti sai kaga sun zama kaman al-munabbit shine mutumin da ke yin irin plant nursery din nan irin inda ake dasa ƴaƴan itace a cikin leda a tara ƙasa a saka su ana siyarwa shine ake cewa al-munabbit la zaharan abqa wala ardan qata shi bai bar wannan dan itace a jikin uwarshi ba ya ci gaba da rayuwa kuma shi bai zo ya samar da wani sabon daji ba nashi a cikin ledoji suke dan haka nashi ba daji bane kuma ba bishiya bane ko babu tsuntsuwa ba tarko kenan ba haka bane to haka suka zama su ba su iya larabci ba ko ba su iya yaran da ake so su koya yadda ya kamata ba duk yadda muke taƙa ma zai ingilishin nan yanzu haka fa muke ba kana zuwa kai ingilishi a inda ake yin shi da gaske sai ko dai a kasa fahimta me kake nufi saboda abin da kake faɗa daban da asalin ma'anar kalmomin ko kuma a yi ta ma dariya a ce wannan irin bugidaji ne kana zuwa yanzu kai ingilishi a cikin asalin masu yin ingilishi wannan da ake cewa Nigerian English cike yake da shirme a ka'idanci da haka ba mu iya shi ba shi ingilishin da kyau ko ba mu iya namu yaran ba to gara ma mu akan Laraba wannan na ga yamma haka za ka ga mutane sun waye gari yanzu ba su iya nasu ba ba su iya na wadancan ba duk sanda ka nemi koyi al'adun wasu ko alƙidarsu ko addininsu zaka zama ka lalata naka ne ko ba kai ga nasu ba ka duba ka ga yanzu waɗannan da suke kokarin kwaikwayen kafirai game da shiga da sauransu shin wannan yana mai da su kafirai su yadda da su ba yadda da su sannan kuma mu wawa mai yadda da su ba mu muna kyamansu saboda sun kwaikwayi kafirai ƴan uwanmu ne musulmi amma muna jin kyamansu a ranmu muna kyararsu su kuma kafirai suna kin su saboda ba su yadda da su ba sun san ba kafirai bane ƴan uwansu na aqida to haka ne sai mutun ya zama lafi da iri wala sin nafiri shi baya cikin asalin runduna baya cikin kuma ƙarin rundunar da aka ce bara aikuta ya zama baya shiga tsuntsu ba shiga tarko kama annaha tushakkilu ib'an saqilan kamar yadda suke zama ma mutane kuma wato matsala mai nauyi wa shabahan mukhifan kuma suke zama asalin shaba shine fatalwa za su zama fatalwa mai ban tsoro amma ma aglabit talaba a wurin sauran dalibai wato suna zama barazana ga mustaqbal na al'umma barazana ga mustaqbal na ainihin tunanin al'umma galibi ire-iren waɗannan haka suke kasancewa kun tuna wasu manganu da malam ya taba yi game da ire-iren makarantun nan da turawa suke budewa kasan nan ci nan gaba waɗannan ƴaƴan da ake yayewa waɗannan makarantun tunda ƴaƴan manya ne su za su rike mukamai na soja da ƴan sanda da alƙalanci da aikin banki da gwamnati da siyasa yace sannan an riga an cika su da mugayen tunani irin na Amerikawa da mutanen Ingila ce dan haka barazana ce ga wannan al'umma. Ina jin wasu sace tana wannan magana. To irin shine abin da yake isharar zuwa gare shi a nan jama'a. Barazana ce ga mustakbal. Yara waɗanda aka zuba musu tunani irin na Turawa babu tunanin musulmai. Yara waɗanda aka nemi sai an koya musu harshen Turawa da ƙarfin tsiya ala hisab harshen musulunci. Kuma kun ga irin waɗannan abubuwan kamar yadda ya faɗa tun farko dole sai an yi takazu dan game da su. Don muna faɗan wannan kuma muna cewa tabbas muna da buƙatar mu iyaran nasu. Amma kai ya zama shine shugul shagil din mu. Irin wannan ta hakikin shine su Muhammadu Yusuf suka kuskurewa. Sai suka ce haramun ne. Ai irin wannan tafin suna karantar da su. Kuma suna cewa markazin su ma sunan shi Markaz Ibn Taymiya. Sarki ya tabbata ga Allah. Shine malam yace na'am. Kad takunu hunaka daruratun lid-duwali lit'allimi ba'd al-lughat al-ajnabiyya. Yace gaskiya ne. Zai yiwu a ce akwai wasu buƙatu na dole da zai saka gwamnatoci su bari a karantar da harsunan da ba na musulmai ba a ƙasashen su. Wa hina idin to a wannan yanayin yajibu an yi ta'allamaha man ya qawli ikhtiyaru alaihi li hajatil umma. Wanda ya wajaba a karantar da shi wannan harshen shine mutanen da za a zaba su karanto yaran dan buƙata al'umma. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabu wani ya ce je ka koyo. Bai ce masahabbai ku tafi gaba ɗayan ku koya ba, amma sai a zaɓi ɗaiɗaiwa waɗanda za su biya buƙata al'umma su ce su koyo. Aw tafrudu zalika alaihi tabi'atu amali, ko kuma mutumin da ɗabi'a aikin shi ya wajabta mashi dole sai ya iya wannan yara. Aw dirasatahu, ko kuma ɗabi'a irin ilimin da yake karanta ko yake karantawa ko yake nazari a cikinsa. Fa tata'allamu ta'ifatun min abna'il umma lughatil umam al-ukhra. Dan haka sai a samu wasu daga cikin al'umman musulmai, ƴaƴan al'umman musulmai su koyi harsunan da suke na wasu al'ummomi ne bi kadaril haja, gwargwadon bukata. Amma an takuna lughatu ad-dakhilatu mafrudatan ala kulli nashi'atil muslimina, amma ya kasance wannan harshe wanda yake bare, wanda ya shigo kasan musulmai bare ne, ya zama an farlanta shi dole akan dukkanin matasa musulmai. Fa hadha ma ara annahu khata'un. Malam Dr. Nasirul Aqal yace wannan shi nake ganin cewa kuskure ne a ce kowane dan musulmi dole sai ya koyi English, dole sai ya koyi yaren Faransa ko da bukata ko babu. Yace wannan shi ne nake gani a matsayin kuskure. Wa yukhalifu hukm al-islam, kuma wannan shi ne ya saba hukuncin musulunci. Wa lam ya'ti illa an jahil, bai zo ma mutane ba sai ta hanyar jahilci. Aw ijabin bil a'ajib, ko kuma ta hanyar yadda ake ganin ana girmama maguzawa. Ijab anan wato girmamawa, yadda ake ganin cewa sun daukaka. Aw qasdi ifsadi shababil muslimina, ko kuma kokarin bata matasan musulmai. Wa tadyiqi ala lughatihim al arabiyya, da kuntata matsayin harshen su na larabci. Aw an qusurin fit tafkir, ko kuma wato gazawa wajen tunani na wato waɗanda suke zartar da doka kenan. Yakunu sababuhu, wanda wannan gazawan dalilin shi shine hubbu taqlid, son kwaikwayo. Wa shu'ur bin naqas, da kuma inferiority complex kenan, tunanin cewa mu wulakantattu ne, an fi ƙarfin mu, ba yadda muka iya. Ba ka muke cewa ma yanzu ba, ai ba yadda aka iya da Turawa, yanzu ya za ka yi da su, ai sun riga sun yi gaba, dole a koyi yaran su, dole a jibince su, dole a je ƙasashen su. Eh za a koyi yaran su amma bisa ka'ida, za a je ƙasashen su amma bisa ka'ida, duka abin da za a yi hulɗa da su bisa ka'idan nan da magabatan mu suka tafi akai. Kar mu manta a wancan zamanin nan ma fa Turawa sun yi ƙarfi fa, musulunci ya zo ya karya su, suka sake yin ƙarfi, musulunci ya zo ya sake hawa kansu. Amma duk da haka musulmai ba su rankwafa a gaban Turawa kawai suka shiru ba, sun ci gaba da ƙoƙarin ɗaukaka nasu addinin da nasu yaran, ba tare da duban cewa ai Turawa suna da nasu ƙarfin ba. Mu ƙarfin mu shine wannan addinin da wannan sunna, ita ya kamata mu ƙarfafa, ita ya kamata mu yi alfahari da ita. Sannan kuma jama'a, yanzu kamar yadda nake faratin dazu, wannan yare na English yanzu ba a titi ake koyan shi ba, ai baka buƙatar dole sai ka wahalda kanka wajen koya wani shi, ɗanka ko ɗalibanka ko wani abu, kowa na iya koyan shi a titi, a tsakankanin jaridu da radio da talabijin da kan titina, kowa na iya koyan shi, dan ya riga ya baza gari, ya riga ya zama ainihin wato sharrul labudda minhu. Allah ubangiji ya shirye da mu. A takaice wannan fa yanzu abun nan ne, wato dan samari ne ko kace dan tsomin tabi ne, kafin a je asalin kan mas'alan. Lokacin an zo insha Allah za mu kawo fatawoyin malaman ka ji su, fatawa irin wadda irin su malam abin nan Uthaymeen suka bayar, irin su abin nan Salihul Munajjid suka bayar, dangane da matsayin waɗannan harsuna da yadda ya kamata a mu'amalance su. Baya ga abin da shi Ibn Taymiyyah zai yi kaito mana daga malamai magabata, zaka ji wannan matsala. Abin da ya samu abin da ya ƙara zaman mana wato da wani kunci, saboda shi kanshi yaren mu da muke magana da shi ba Larabci bane, da haka sai mu dinga gano abin bambara kwai, kamar karatun ba da mu ake ba, a'a da mu ake jama'a. Bai kamata harshen Hausa ko Nufanci ko Yarbanci ya fi muhimmanci a wurin mu fiye da Larabci ba. Larabci ya kamata mu ɗaukaka mu bashi muhimmanci, domin shine yaren addinin musulunci, shine yare official na ainihin Qur'ani littafin musulunci, shine yaren da manzon musulunci ya magana da shi sallallahu alaihi wasallama. Da haka za Allah ya wa Larabci ya saukar da Alkur'ani da shi ba gaban za ba, sai da zama yadda Allah ya ga muhimmanci da dacewar ya zaɓi manzon da garin da manzon yake da zamanin da manzon ya rayu, haka kuma wannan yare yake da alaka da wannan ainihin mizar. Da haka ba gaban za bane, Allah ya bada labari ya yi ishara izuwa ga abin da ke nuna muhimmancin cewa Larabcin ya dara wa sauran yarurruka. Inna nahnu nazzalna dhikra inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilu, mun saukar da shi balaraban qur'ani don ku yi hankali, don ku hankalta, don ku gane abin da ake ciki. Jama'a ina fata mun gane wannan. Babu shakka wannan matsala za a zo ayi magana akan ta nan gaba in Allah ya kai mu daidai wajen insha Allah. Wa alaikum assalam. Na'am.
Akwai malamai da suke yin wani magana ba da kuma da cikin da zai cikin nan ya zo da alfa karatu mu ku ji wannan kuma.
Eh.
Akwai ne ba ko me ne ba. Domin kin wannan karatu da kai wala da haba. Wani wani ne wani wannan karatu aka da fara da cewa sha da ma ina kan mutum ta ne ko.
A ba kiya mata da mutane ne ga boko ba wannan. Ba wannan ba kyamatar da katun boko bane. Eh. Shi ne nake ce maka wannan ba kyamatar da mutane boko bane. Tunda mu ma ƴan boko ne dama. Digiri na uku a boko. Kuma ina jin har yanzu na fi iya turanci fiye da Larabci. Har yanzu na rantsa da Allah, har yanzu ana fi iya turanci fiye da Larabci. Eh, saboda shi muke rubuce rubucen mu, da shi muke magana da sauransu. Da haka yanzu ni da nake wannan magana, yanzu za a ce dan boko haram ne ni? Ba zai yiwu ba, ni ba dan boko haram bane. Duk wanda yake wannan magana ba dan boko haram bane. Ma'ana muna faɗa cewa dole za mu koyi ilmomi, a gane ba mu tsakanin ilmomi da kuma yarurruka. Magana akan yare ya bambanta da magana akan ilimi. Na'am. Yaren Ingilishi ba yaren mu bane, amma ya zama mana dole a yanzu sai mun koye shi. To dole ce kuma aka ce ba dole ce akan kowa ba, dole ne akan wanda zaɓi ya hau kanshi, al'umma ta ga cewa wane ya kamata ya koyi yaren nan, dan zai kare mana wani abu, ko ɗabi'ar aikin da yake yi, ko ɗabi'ar karantarwar da yake yi, ko sana'ar da yake tattarsa mishi haka. Misali, wanda ke karantar da ilmomin harshe, kimiyya harsuna linguistics, ko tarihi, ko kimiyyar siyasa, ko wani abu da ke da alaka da ilmomin da ake cema al-insaniyat humanities, yana da bukatar ya iya yare fiye da guda ɗaya, domin zai buƙaci fassara wani abu daga wani yare zuwa wani. Wani yana da wannan bukata. Mutumin da yake tafiye-tafiye ko ma'aikaci a embassy, wato ofishin jakadanci na Najeriya a wata ƙasa, yana da bukatar iya yaren wannan ƙasa. Mutumin da yake aikin kaddara likita ne, ko da ya je wata ƙasa ya koyi ilimin likita da wani yare, idan ya zo inda zai yi aikin likita, yana da bukatar ya iya yaren mafi yawan patient da su zo gare shi. Ma'ana ba daidai bane a ce kana likita kana aiki a garin Kano, a asibiti a garin Kano, ko baka iya Hausa ba, da ya za ka yi hulɗa da mafi yawan marasa lafiyan da za su dinga zuwa wurinka, dole za a dinga samun matsaloli ko? Haka lauya wanda zai dinga kare wasu masu shari'o'i, yana da bukatar ya sanya irin yarensu, ko da ba da irin yarensu ake magana da kotun ba. To shine wannan abin da ake nufi. Amma wanda bai da sagi da waɗannan gaba ɗaya, to bai da bukata ga wannan yaran. Ina ganin wannan maganar a fili take. Wanda bai da sagi da wani abu, wanda ɗabi'a aikinsa ko sana'arsa ko harkarsa bata tirsasa mishi sai ya ji wani yare daban, ba bai da bukatar jin wani yare na kafirai. Tunda misali, me zai ina ruwanka yanda yaren China? Tunda baka zuwa ƙasar China siyo kaya, kai ba ma'aikaci ne da aka tura ka embassy kasar China ba, kana zaune a banka a Zaria ko Sokoto ko Kano, ina ruwanka da an ka jiga wata cibiya ta koyar da harshen Chinese kace bari ka je ka koya, baka da buƙatar shi, yaran kashire ne. Ina ruwanka da kace bari ka je ka fara kallon fina-finan India, wai kana so ka je yaren India, me haɗa ka da su? Akwai wani tafin musulunci da aka rubuta a cikin yaren India da kake so ka iya? Baka da buƙatar wannan. Ina fata mun fahimci wannan. To wannan abun ne shine abun na fahimta game da wannan, kuma kamar fahimta ta tana kan waɗannan maganganun da malam yayi ne, wallahu ta'ala a'lam. Allah ya shirin da mu. Al-mawdu'ul 'ashiru hawla mafhumul bid'a. Gaba ta 10 game da ma'anar bid'a. Game da menene bid'a. Malam yace laqad akhta'a katsirun minan nas fil 'usuril muta'akhkhira fi mafhumil bid'ati wa ahkamiha. Da gaskin maganganun da Ibn Taymiyyah yayi magana akan bid'a, shine nan malam Nasirul Aqal yake cewa an samu a nan ƙarshen zamani, a zamunna na baya-baya, mutane da dama sun kuskura fahimtar abin da ake nufi da bid'a wa ahkamiha, da hukunce-hukuncen bid'a. Faqalu suka ce bi annal bid'ata tanqasimu ila hasanatin wa qabiha, cewa wai bid'a akwai kyakkyawa akwai mummuna, da haka duk abin da ya musu kyau sai su ce kyakkyawa ne, duk abin da ya musu muni sai su ce bid'a ce mummuna. Wa annahu laysat kullu bid'atin dalala, kuma cewa ba kowace bid'a ce bata ba. Wa anna martadahu almuslimuna wa ta'arafu alayhi la yakunu bid'a, kuma suka ce duk abin da musulmai suka yarda da shi aka wayi gari ya zama al'ada, musulmai suna yi a ko'ina, ba bid'a bane. Wa hadhihi mafahimu, malam yace irin wannan fahimta kullaha dukanta innama hadasat ba'da alquruni al-thalathati al-fadila, duka wannan fahimtar ta faru ne bayan waɗannan zamunna guda uku masu falala na farkon musulunci. Fatadal muallifu rahimahullah Ibn Taymiyyah Allah ya ji kanshi yayi kokari an yu'assila li hadhihi al-mas'ala, ya iya kawo wato ya kafa tushe, ya kafa fandisho na wannan matsala. Wa yastaqri'u adillataha, kuma ya biye bincike, ya tattara dalilanta. Wa yubayyinu ahkamaha, ya bayyana hukunce-hukuncen bid'a. Wajhal khati'i fiha, da kuma fuskar kuskure wajen fahimta da fassara ma'anar bid'a. Alal nahwi tali, a bisa yanayi mai zuwa bayyana anna kullu bid'atin dalala. Ibn Taymiyyah ya bayyana cewa duk wata bid'a bata ce, bi sarihi sunnati wa mantuqiha, yace sunna ce ta faɗa karara, sunna ce ta faɗa haka, ba sharhi ne na wani mutum ko ra'ayinsa ba. Haythu zakara rasul sallallahu alaihi wasallama anna kullu bid'atin dalala, yayin da aka samu manzo Allah ne da kanshi ya ambaci cewa kowace bid'a ce bata ce. Wa anna sharral umuri muhdathati, kuma cewa mafi sharrin al'amura shine muhdathat, sababbin abubuwa da aka kirkiro a cikin addini. Wa anna kullu muhdathatin bid'a, kuma cewa duk wani kirkira a cikin addini bid'a ne. وما زعمه بعض الناس من انه ليس كل بدعه ضلاله فهو مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاقته له. كما يتي wanda di yake riya cewa ba kowace bid'a bace bata, to wannan yana kara magana shi ne da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da manzon Allah yace duka, kuma yana yin wato rigima da manzon Allah, ya zama daga cikin wa man shaqiqir rasula, yana da jayayya da manzo Allah. Manzo Allah ya ce kullu bid'ati, kai ga ce laysa kullu bid'ati, kaga wannan yin fito na fito ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tsare mu. Annal bid'a allati hiya mahallul kalami huna hiya ma ahadathahu an-nasu fil ibadati wa sha'air di, cewa kuma bid'an wacce ake magana anan shine abinda mutane suka kirkiro dangane da ainihin wato abinda ya shafi addini da kuma ibadoji da duk wannan sha'ira, wani tambari na addini. Wa shara'i'u, da shari'ar musulunci. Kal a'yadil muhdatha, kaman bukukuwan da aka kirkiro. Wal bid'u allati adatha an-nasu hawla al-quburi wal mazarati wal mashahid, da bid'o'in da mutane suka kirkiro a wajen kaburbura da wuraren ziyara da hubbari. Wa kas-salawatil muhdatha, kaman salloli wanda aka kirkiro su, mislu salatir raga'ib, kaman sallar da ake cewa salatir raga'ib, sallan abubuwan da mutum wai sallan nema, sallan neman bukata a wurin Allah. Wa salatul alfiya, da sallar da ake yi ta raka'a dubu. Wa siyamul muhdath, da azumi na kirkira, da za a kirkiro azumi iri-iri, haka nan kawai wani ya ce ayi azumi kwana kaza saboda kaza, irin naftoci. Mislu siyami awwali khamisin min rajab, kaman sallar da ake yi ta alamis din farko a watan rajab azumi ko azumin da ake yi a watan alamis din farko ta watan rajab wa nahwu zalika da makamancin wannan minal mubtadi'at na daga cikin bid'o'i allati yata'abbadu an-nasu biha wadanda mutane suke yin bauta da ita aw tasiru min sha'airihim ko ya zama abinda aka san su da shi wa simatihim ad-diniya da kuma tambarin su na addini alamar ta addini kamar yadda ƴan Shi'a da zaran an ce gadir qum an san bikin ƴan Shi'a ne da zaran an ce muzahara an san bikin ƴan Shi'a ne yawmu kaza yawmu karbala duk waɗannan addini ne da zaran an faɗa ya zama abinda aka san su da shi saka yawwa shi'ar kenan ko tambarin su kamar yadda zaran an ce sunna to an san abinda aka san ƴan salafiya da shi kenan da yin izala da zaran an ce rashin aiki da hadisi masu rauni an san wannan ma yake yin izala ne da ƴan salafiya cewa Allah na sama kaga shi'ar kenan to su kuma shi'ar din su shine waɗannan bidiyoyin abinda suka kirkiro aka san su da shi har wanda ma bai yadda da abun ba ya san suna yi na'am sai ya ce wa nahwa zalika min al-mubtadi'at allati yata'abbadu an-nasu biha aw tasiru min sha'airihim ad-diniyya wa simatihim ad-diniyya fa hadhihi al-aslu fiha alla yushra'a minha illa ma shara'ahu Allah waɗannan dukannun su abin da yake asali game da su shine kada a shar'anta wani abu sai abin da Allah ya shar'anta to duk da yake mun ce zamu jira waɗannan bayanai sai mun kai ƙarshe can ko ina inda za a yi su amma akwai wasu bayanai masu muhimmanci kankani jama'a dangane da matsala ta bid'a dinnan ga su zamu karanta su a cikin littafin Ahkamul Janaiz wa Bid'a wa Bid'uha ta babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani Allah ya ji kanshi da gafara can ƙarshe a wajen Bid'ul Janaiz din a cikin shafi na 200 da 305 da yace bid'ul janaiz yayi maganganu har zuwa inda yake cewa wa qabla shuru'i fi sardiha la budda min dhikri alqawa'id wal usasi allati yubna 'alayha hadha alfasl tab'an lil asl fa aqul yace kafin ne bayani akan bid'o'in da ake a wurin janaiza bar na ambaci wasu ka'idoji da na gina wannan magana akai sai in ce إن البدعة المنصوصة على دلالتها في شامن الشرعية منين البدعة وند سكي أشرع أنشي من ذن الله صلى الله عليه وسلم سويك نفي دتشيوا بطاني ألف نتايا كل ما أرد السنة من الأقوال والأفعال والأقائد ولو كانت أن اجتهاد دي أبن دي يتكرو دي السنة مغانا چي كو أيكي كو أكيدا wannan koda kokarin wani malami ne ya faɗi wannan abin to sunan shi bid'a magana misali cewa Allah yana sama a cikin aqida wannan shine sunna duk wanda yace Allah baya sama to bid'a ne koda ko ba jahili bane yake faɗan wannan ko malami ne yake faɗa walau kana dan shahadi haka ayyuka sunna shine rungumanu a sallah ko idan mutun ya saka bid'a yake koda da ijtihadi yake haka game da aqida kamar da muka misali kullu ma yutaqarrabu kullu amrin yutaqarrabu bihi ila Allah kullu amrin yutaqarrabu ila Allah bihi wa qadnaha Allah amin wa qadnaha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk abinda mutum yake yi dan neman kusanci zuwa ga Allah alalin ko manzo Allah ya hana to sunan shi bid'a kamar misali kamar mutum yake yin aure da tunanin cewa haka ibada ne kamar mutum yake cin abinci mai kyau da tunanin cewa haka ibada ne duka wannan idan mutum yayi sunan shi bid'a domin yana neman kusanci ne zuwa ga Allah da abinda manzon Allah ya hana alaihi salatu wassalam jimun kullu amrin la yumkinu an yushra'a illa bi nassin aw tawqifin duk wani abin da ba zai iya yiwuwa a shar'anta shi ba sai da nassi ko kuma wani hujja da za a tsaya akan ta wala nassa alaihi kuma babu nassi akai kamar cewa salatul fati ta fi alqurani ba wani abu falala sai da nassi ko to bid'a ne fa huwa bid'atu illa ma kana an sahabiyin sai in ya zama sahabi ne yayin wannan aikin takarrara zalika al'amalu minhu duna nakir sahabun kuma yayi tayi a cikin mutane ƴan uwansa sahabbai ba su mishi musu ba amma duk wanda yake kasa da sahabi in ya kawo wani abu yace ga wani abu ku yi shi shari'a ma'ana wannan abun ku yi a matsayin neman lada sai aka bincika kaf babu dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu dalili daga alqur'ani to wannan bid'a ne kowai ya faɗe shi inde ba sahabi bane ya aikata ya maimaitu ɗan uwan shi ba su mishi musu ba malam yace dalil ma ulsika bil ibadati min adatil kufari duk abinda aka jona shi da ibada daga cikin al'adun kafirai kaman kirismeti al'adar kafirai ne sai aka ce ga maulidi ya zama na musulmai ha'un ma nassa ala istihbabihi ba'd al-ulama siyam al-mutaakhirin minhum wala dalil alayhi, duk abinda malamai ne kawai suke cewa mustahabi ne musamman malaman baya-baya alhalin babu dalili akai, malami kawai yaga wani abu ya ce mustahabi ne a dinga yin kaza, mustahabi ne ayi kaza, mustahabi ne ayi kaza, in an mutu ne mafarki malami ya ce mustahabi ne kai sadaka saboda mafarkin ya tabbata, ai ra ya samu wannan babu musamman malaman baya ire-iren waɗannan, mustahabi ne an maka mutuwa kai sadaka uku, kai ta bakwai, kai ta 40, mustahabi ne an maka haihuwa ka tara muta, duk irin waɗannan manganu ne na malamai, malaman baya ba malaman farko ba, babu nasi akai, duka bid'a ne wannan. Kullu ibadatin lam ta'ti kayfiyatuha illa fi hadithin da'ifin aw mawdu, duk wata ibada da yanayin yadda ra'ayi ta bai zo ba sai a cikin hadisi mai rauni ko hadisin ƙarya, kamar wannan salatul raga'ib din da makamantan su. Sai kuma al-ghuluw fil ibada, wuce maka yi da rawa a wajen bauta, an ce kai sallah raka'a 11 cikin ramadana ko ba a ramadana ba sallar dare ka je kai 23, to guluwi ne wannan. An ce ka sake qur'ani kai ya gaza kasa da kwanaki 3 ka je ka sake kasa da kwanaki 3 shi ma guluwi ne wannan, duka yana daga cikin guluwi, wato wuce maka yi da rawa a wajen addini, ina fata mun fahimci wannan, shi ma bid'a ne. Sai kuma kullu ibadatin atlaqaha ash-shari'u wa qayyadaha an-nasu bi ba'd al-quyud, duk wata ibada wanda shari'a ta tabbata a sake sai wani ya kayyade, kamar misalil makan yace dole sai a wuri kaza aw zaman ko sai lokaci kaza aw sifatin ko yace yanayi kaza aw adadi ko yace adadi kaza. Allah yace ya istighfari, manzo Allah yana istighfari iya kaza, sai wani yace a sai wani ya baka izini, kaga yayi kaidi kenan da sifa, ko yace sai yanayi kaza ko sai lokaci kaza, to wannan duka bid'a ne. Mala yace wa tafsilul qaul على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى فلنشرع الآن في المقصود فأقول قصنا ضوابط من نسان بدا نمال البانية كوضاس تيمكي فهنت وانا أبوا شيني إبادة دي دماء با الله نشار أنت مالا ميسك شار أنت تا. كو إبادة دي دماء باتة دا حديثي إنغان تتيري كيو قوين باين تا. كو أبن دا النبي هانا كما أتسيق باري دي سنين إبادة كو أبن دي دماء الأدى كافري a shigo da shi cikin musulunci ko kaidi, kaidi na abinda aka saki da kuma wato sakin abinda aka kaidi, iya daga cikin dawabit na bid'a. Wannan littafi dai kowa ya san shi a kamun zanayi, sai ka je ka sake duba ka karanta, kuma bil munasaba shine akwai malamin da a cikin malaman makarantar zai zo ya fara karanta littafin nan kwanan nan insha Allah, don ya daga cikin littafin da malam Albani Allah ya jikin shi ya karantar da shi kuma ya ƙara fara karantar da shi ƙarshe ƙarshen rayuwarsa, kuma ya shayi mana wasiya kan cewa littafi a kamun zanayi da ma duk karatu akan jana'iza karatu ne da ya kamata ya dinga maimaituwa kamar yadda mutuwa ke maimaituwa, ba a cewa an gama karatun jana'iza dan kullun za a mutu, kuma mutuwa tana zuwa da tashin hankalin da sai ka mamanta karatun, zaka dole ne a dawo a cigaba da kan tantafin ahkamul jana'iz wa bid'aha na malama Nasiruddin Albani, Allah ya gafarta mana gaba daya. Sai mu koma inda malama yake cewa ammal adatu fal aslu fiha al ibahatu illa ma haramahu Allah, su ko al'adu, al'adu na mutane, to asali abin da yake asali game da su wannan halas ne sai abin da Allah ya haramta, ma'ana su ba sa shiga cikin bid'a irin waccan bid'a, kamar yadda muka ji ta shafi abin da yake addini ne, abin da yake kama da addini yayi shiga irin riga abubuwan da ake yi dan neman kusanci ga Allah, amma shi bizati babu dalili akan Allah ya ce ayi shi, aiki ne ko magana ko yanayi ko take-take wanda babu dalilin Allah ne ya ce a yi shi, kuma da Allah ne ya ce a yi shi, amma yayi kama da irin abin da suke fada su ce a yi, kuma masu yin shi suna yin shi ne da sa ran cewa za su samu lada, kamar yadda masu yin sallah ke samun lada alal misali, haka fa mai yin maulidi yake sa ran ya samu lada, cewa shi yana yi ne ma saboda kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wanda duk bai yi ba ma ƙarya yake yi baya kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya shiri da mu, malama yace mas'alatu anna kullu bid'atin fi ad-din dalalatun muharrama hadha mimma ajma'a alayhi sahabatu wa salafus salih, mas'ala dangane da cewa dukkanin bid'a bata ce kuma haramun ne, na daga cikin abin da magabata na kwarai tun daga sahabbai da na bayan su suka hada akai, walam tantashiru al-bid'u, bid'o'i ba su yadu ba illa ba'da al-qurunil thalathatil fadila, sai bayan karni uku din nan masu falala, hina sarat lir-rawafid wal-qaramita dawla, lokacin da aka samu ƴan shi'a da karamita suka samu gwamnati, wa kasratu turqus sufiyatin nakida, kuma waɗannan dariƙu na sufaye waɗanda suke masu datti suka yawa, anna ma'tadahu ba'dun nas yace kuma abinda mutane suka saba da shi ko wasu bangare na mutane aw hatta aktharuhum ko kuma kace mafi yawan mutane fi biladil muslimina na kasashen musulmai min al iqrari bi ba'd al bid'i na tabbatar da cewa su yi ikrarin cewa gaskiya ne kaza bid'a ne wa ilmuhum laha kuma sun sani cewa kaza bid'a ne wa sukutu ba'd al ulama'i anha da kuma wasu malamai suna yin shuru suna ganin ana yin bid'a sai su shuru wa amalu ba'dihim laha ko ka samu wani malami ma sai ka ganshi a cikin harkar bid'a wa da'awatu akharina ilaiha wani kuma hayya zama yana kira mutane jama'a azo ayi bid'a kullu hadha la yasluhu dalilan ala annaha bid'un hasana wa maqbula duk wannan ba dalili bane akan cewa bid'an ta zama mai kyau kuma karbabbiya ce dan ya yada a garin musulmai musulmai suna yi malamai suna gani sun yi shiru ko kuma ma har malaman ma sun shiga an yi da su ko kuma har an samu malaman ma suna neman bid'a dalili irin yanda yanzu al'amarin Maulidi din ne yake mutane suna gani ana yi sun yi shiru har mafiya mutane sun zo suna yi wasu ma yan izala ne fa suna yin Maulidi yanzu yan izala jama'a da sunan izala wai dan a taftare har suna cewa wai irin hukuncin da suka yi a da wai sun yi shi ne bisa jahilci wannan bugun sarrai ne da zindiƙanci shikenan saboda fa gwamnati ya gayyace su ko za a tura wani commissioner fa sai ga dan izala ya zo gun Maulidi fa ko kuma shi ya shirye Maulidin hala kuna da labari irin wannan abubuwa ko yan izala jama'a wannan wani irin bala'i ne sai ta kawo sai ta kokarin sai sun gyara abu jamalu za a kyautata shi irin na yahudi kenan dan kuma an samu malamai tun a baya mun fada ran nan kuma zamu zo zamu karti insha Allah mun zo mahallin kaman malam Balkini malamin su Ibn Hajar ne an same shi yana yin maulidi sarki na yin maulidi yana zuwa shike budewa da addu'a su ne akan high table dan malamai suna yin irin wannan ko kuma an kai ga irin Tahir Bauchi din nan suna ta kururuwa suna neman mishi dalili to duk wannan bai sa ya zama daidai duka wannan ba hujja bane dan waɗannan ba sa cikin tsarin hujjoji da ake kafa hujja da su a usul fiqi ba sa daga cikin masadir tashri babu inda muka karanta a cikin usul fiqi za a ce daga cikin masadir tashri akwai yaduwar abu a cikin musulmai malikiya ma da suke an san yaduwar abu sun ce a Madina ne kawai ko sun ce amalu ahlul madina abinda ba su da wani asar akan shi daga wani sahabi ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su aiki da abinda mutanen Madina suke yi me ya hujjar su saboda kusancin mutanen Madina da zamanin annabi da lokacin rayuwarsa cewa anan ya mutu to ana sa ran nan yafi ko ina kama da inda ya rayu ana sa ran afi samun burbushin tafarkin rayuwarsa da shiriyarsa anan wajen fiye da ko ina kamar yanzu mu ne nan ya kamata a saran a samu karantawa da tunani irin na Malam Albani fiye da anan da radis fiye da ko ina ko dan anan ya rayu to kenan idan wani yace yana neman fahimtar tsarin rayuwa Albani bai sani ba sai ya kokarin ya gina haka akan irin tsarin rayuwar mutanen da ke rayuwa a darul hadis yana da hujja a hankalci da za a iya karba ina so neman taujihin wancan yuwar wancan ya zama hujja ne ko to amma mu yanzu anan kasashen mu na bakaken fata tun daga pas har zuwa nan karshen tekun chadi wai wani annabi ne rayi anan ko wani sahabi ko wani babban malami a cikin salaf wanda za a ce shikenan ya zama al'adan da mutanen nan kasar suka saba ya zama addini da haka babu wannan matsayin hujja shine yaduwar abu shiru da malamai suka yi akan wani abu baya cikin hujja aikatawa da malamai za su yi wata bid'a baya cikin hujja balantana kuma kiran da suke yi zuwa ga bid'a wannan ka yafi komai bayyana cewa bata ce ina bata mun gane wannan to shine malaki ke cewa duk wannan abubuwan ba sa zama dalilai da za a karba kullu hadha la yasluhu dalilan ala annaha bid'un hasana wa maqbula wa mardiya fi dinillahi su zama wai abun karba a ainihin addinin Allah li anna dalilal mujma' alayhi inma huwa kitabullah domin dalili wanda aka yi ijma'i akan hujja ne shine littafin Allah alqur'ani aw sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ko kuma sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutan gidansa wa sunnatul khulafa'ir rashidina sai kuma sunnan halifofin shi shiriyayyu wal ijma' sai kuma ijma'i wa hadhihi al usul kulluha tubtilul bid'a wadannan asalai gaba ɗayan su suna barnatar da bid'o'i amma mujarradu a'malin wa aqwalin amma aiki kawai ko magana tasduru an ba'dil muslimina wanda wasu musulmai suka yi au aktharihim ko mafi yawan musulmai wa in summu ulama koda an kira su da suna malamai fa hadha la yasiru dalilan bil ijma wannan baya taba zama dalili istadalla ba'dhum ala anna ba'd al bid'i hasana fi dinillahi fi din bi qawli umar radiyallahu anhu fi salati tarawih wasu malamai suna hujja dagama da cewa za a samu bid'a kikkiawa sai su kafa hujja da maganar Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda da yake cewa dan gare da sallar tarawih da yake cewa ni'matul bid'a madalla da wannan sabon abu wa annahu sannaha cewa shi Umar ya kawo sunnar wannan ainihin sallar tarawih a cikin jami'i wa aqarrahu as-sahabatu ala zalika kuma sahabbai suka tabbatar da shi akan haka lakin al-mu'allif yaruddu hadha bi anna salata tarawih laha aslan fi sunnah ibn taymiya mai musu da martani cewa to ai sallar tarawih ita ta da asali a cikin sunna ai da haka ba bid'a bace wa anna rasul sallallahu alaihi wa sallama sallaha manzo Allah ya sallace ta wa sallaha sahabatu khalfahu sahabbai sun yi sallar tarawih a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa annahu tarakaha khashyata an tufrada ya batta ne saboda tsoron kada alfarlanta ta fa baqiyat masnuna ta zama sunna ta tabbata a matsayin sunna ba da tawaqqufil wahyi bayan tsayawar wahayi wan qita ihtimali fardaha da kuma yankewar yiwuwar a fallanta ta summa inna qawla umara la yuraddu bihi qawlan na rasul sallallahu alaihi wasallam sannan kuma koda ma umar yana nufin bid'a mai kyau a addini maganar umar ba ta da karfin da za a ce a tunkuɗe maganar manzon Allah da ita sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ce kullu bid'atin dalala to abinda mutane suke mantawa kenan sun sa su kawo maganar wani su kare maganar su sai su manta kowaye wannan nan yana kasa da manzon Allah ne a daraja ya ma samu daraja ne saboda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama anna tasmiyata umar laha bid'a tasmiyatul lughawiyya kama inda kuma umar da ya kira ta da sunan bid'a wannan suna ne na harshe kawai idh mafhumul bid'ati fil lugha awsa minhu fi shar'i domin ma'anan bid'a a harshe yafi fadi fiye da ma'anan bid'a a shari'a fala ta'ani tasmiyatu umar laha bid'a annaha bid'atun fi dini wannan da umar ya kata da suna bid'a bai nufin bid'a ce a cikin addini thumma inna umar qala kuma umar ya ce ne ni'matul bid'a min babir raddi wat tanazzuli fil hajati ala man qala innaha bid'a ha al-hujja ku ala man qala innaha bid'a umar ya faɗa haka ne dan ya maida martani ya ainihin wato saukar da hujja ga wanda yake cewa bid'a ne faltizamu bi annahu radiyallahu anhu yaqsidu annaha bid'atun hasana da haka kokarin mutun ya nace cewa a Umar yana nufin bid'a ce mai kyau aw annad bid'a minha ma huwa hasanun ko kuma yace daga wannan ya samu hujjar cewa akwai bid'a mai kyau min haisul mabda tun asalin ita bid'a inma huwa tahakkum wannan ainihin tahakkumi ne wato aiki ne da irin abinda Hausawa suke cewa aiki ne da ka yin magana ne da ka da kuma girman kai ma gaskiya waftira'un ala Umar da kuma kirkiro ƙarya a danganta ta ga Umar waftira'un ala din da kuma danganta ainihin ƙarya zuwa ga addinin musulunci ma'ana babu hujja a cikin duka wannan zantuka da ainihin mutane suke faɗa dangane da cewa Umar yayi wannan abin ne a matsayin bid'a saboda manzo Allah ne fara yin salat tarawih ba Umar bane ya fara a jami'i manzon Allah yayi sannan Umar ya dawo da jami'in saboda a lokacin an samu dauki dalilin da zai sa a tsoraci din shine yiwon farlantawa ina fatan jama'a sun gane wannan sai mu tsaya anan insha Allah abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya ba mu ladan shi Allah ya yafi mana kurakuran da suka faru gare mu Allah ya jika magabatan mu daga cikin malamai da iyaye da ƴan uwa da sauran mutanen kwarai Allah ya gafarta wa Mala Albani Allah ka ji kanshi da gafara Allah ka sa ya huta Allah ka amshi hadasa shi da Abdullahi da Ummu Abdul Barri Allah ka mai musu bayan su Allah ka sa canya fiye musu nan Allah ka sa mu cika da imani ya Allah muna addu'a ka gyara mana wannan kasa ta mu ta Najeriya a addinin mu da rayuwar mu da tattali da zamantakewa da tsaro da sauran al'amuran rayuwar mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum warahmatullahi